Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Litinin 3 ga watan Satumba shekarar 2018. Safinatu Sada Sodangi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokanan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaban kasar China ya shaidawa shugabannin Afirka cewa kasuwanci tsakanin China da nahiyar Afirka ana yi ne da zumunci da nahiyar gaba. Yanzu haka yawan bakin haure da ke kurara Turai ya ragu. Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siriya ke yi na kaddamar da gagarumin farmaki na kwato yankin karshe da ke hannun yan tawaye.
Kanin labaran kenan aka ji. A shirin namu na yau za ku ji fashin bakin masana akan taron koli na hudda tsakanin kasashen Afirka da China da ake yi a birnin Beijing wanda aka fara a yau.
Kasar Shin ta zama kasa ce wadda tana daya daga cikin kasashe wanda suke da karin tattalin arziki. Kenan yau Shin ta ga alama cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurin ta saboda arzikin da tattala mu ci tare.
Za kuma ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a jihar Plateau. A Niger kuma za ku ji cewa ɗaliban da suka kammala karatu a fannin likitanci sun fara rubuta jarabawar tantance iya aikin likitancin. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan Adam da Yusuf Haranda ya shirya ya kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Shugaban kasar China Xi Jinping ya shaidawa shugabannin Afirka da ma 'yan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka ana yin sa ne da zumuncin da nahiyar gaba ba wai na jeka na yi ka bane kurum. Rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron koli da aka fara yau a Beijing tsakanin kasar China da kasashen nahiyar Afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na Afirka game da wani sabon shirin karfafa gine-ginen masana'antu na China din, wanda a ƙarƙashin sa ake bayar da basukan biliyoyin daloli ga kasashen na Afirka da kasashen Asiya domin gudanar da manyan ayyukan samar da ababen more rayuwa. Shugaban ya kare wannan sabon tsarin wanda masu suka manufar ZIG din ke cewa wannan irin tarin bashi da yake neman baiwa waɗannan kasashe zai sa su zame ƴan amshin shatan ƙasar tashi. Kasuwancin da ake gudanarwa tsakanin kasashen Afirka da China baya kawo komai irin wace baya da kowace irin nasaba da harkokin siyasa, inji Zi. A cikin jawabin shugaban ya bayyana shirin China na tallafawa kasashen da zunzurutun dala miliyan 60 wanda ya hada taimakon dala miliyan 15 da sabbin basussukan masu sassabci, yayin da China din zata batar da dala miliyan 5,000 wajen shigowa da kayan masarufi daga kasashen na Afirka. Yanzu haka dai yawan bakin haure da ke kurara nahiyar Turai sun ragu ainun, sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske, musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean, kamar yadda wani rahoton da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Masu fasakwarin mutane kaiwa nahiyar ta Turai suna dada daukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su, yayin da kasar Libya ke yawan kame waɗannan jirage na 'yan cirani. Duk da yake kasar ta Libya na daukar tsauraran matakai kan waɗannan mutanen masu barin kasashensu domin zuwa Turai domin neman sauyin rayuwa, hakan bai sa sun yi kasa a guyo ba wajen ganin sun shiga kasar ta Libya domin kaiwa Turai. Rahoton mai taken tafiya ta ko halin kaka ya bayyana cewa cikin mutane da yawan su ya kai 2,276 ne suka halaka a shekarar ta gabata, duk da hana musu kokarin ganin sun ketar tekun na Mediterranean. A bana ko mutane 1,095 ne suka mutu a yanda suke kokarin tsallaka tekun. Kasa Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin da Siria ke yi a kaddamar da gagarumin farmakin neman sake kwato yanki na ƙarshe da ya rage hannun yan tawayen kasar, inda ta ce akwai bukatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siria ya zama to an kakkaɓe yan ta'adda daga wannan wuri. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif yau ya tafi birnin Damascus domin ya gana da takwaransa na kasar ta Siria da ma shugaba Bashar al-Assad. Kafofin yada labarai na kasar ta Iran sun ambato Zarif na cewa ya kamata a tabbatar cewa an maida garin na Idlib karkashin mulkin mutanen Siria, kana a ci gaba da sake gina kasar ta Siria da maido da yan gudun hijira gida. Kasar Siria dai tun a cikin shekarar 2011 take fama da yaƙe-yaƙe tsakanin rukunan kasan daban-daban da suka haɗa da sojojin gwamnati da sojojin sa-kai da kuma yan tawaye waɗanda kowane suke ƙoƙarin ganin ya samu nasarar ikon kowane bangare na cikin kasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gobara ta laƙume tsohon gidan adana kayan tarihi na ƙasar Brazil, sai dai ana ƙoƙarin shawo kanta, inji mai magana da yawon ma'aikatar kashe gobara na ƙasar. Da safiyar yau Litini, Roberto Robadi ya ce za a ƙara ɗaukan wasu 'yan sa'o'i kafin a kai ga kashe wutan gaba ɗayansa. Wannan ginin adana kayan tarihi ya kai shekaru 200 yana ɗauke da kayayyakin tarihi da yawansu ya kai miliyan 20. Shugaban ƙasar Brazil Michel Temer ya ce hasarar da ƙasar ta yi game da wannan bata misaltuwa. Shafin yanar gizo na cibiyar adana bayanan wannan gidan tarihi ya ce gidan na ɗauke da wato abubuwan tarihi da zuwa kai sama 20,000 waɗanda suke da nasaba da tarihin ƙasar ta Brazil ne da sauran ƙasashen duniya. Kana akwai kayayyakin bila adadin na tarihin gidan sarautar ƙasar. Sai dai rahotanni sun bayyana cewa ba a samu asarar rai ba ko kuma rauni sakamakon wannan gobarar. Yau Litini a ƙasar Malaysia an yi wa wasu mata biyu bulala a bainar jama'a bayan an kama su da laifin maɗigo. Matan biyu da ba a bayyana ko su wane ne ba, amma 'yan shekaru 32 da kuma shekaru 22 ne. An yi musu wannan hukuncin ne a gaban mutanen da yawansu ya kai 100, an kuma yanke musu wannan hukuncin ne a kotun shari'ar musulunci wanda ke jihar Terengganu da ke arewa maso gabashin kasar. Su dai waɗannan matan jami'an addinin musulunci ne suka kama su a cikin mota a cikin watan Afrilu. Matan sun amsa laifinsu na yunkurin aikata maɗigo, wannan ya sa aka yanke musu hukuncin bulala 6 da kuma tara. Sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun nuna fushinsu a kan wannan hukunci. Ƙasar ta Malaysia, wacce take yawancinta musulmai ne, tana da tsarin shari'a biyu ne, ɗaya na shari'a musulunci ɗaya kuma na gama gari, wanda ke hukunci a kan harkokin aure, iyalai da kuma harkokin jama'a da na yau da kullum.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Toma Dalla, yayin da aka fara taron koli a yau a birnin Beijing, masana na ci gaba da fashin baki akan wannan taro. Wakilinmu Sulaiman Muni Barma ya tattauna da mai fashin bakin al'amura Dr. Sole Abdullahi.
Kasar Shin ta zama kasa ce wadda tana ɗaya daga cikin kasashe wanda suke da ƙarin tattalin arziki. Kenan yau Shin ta ga alamar cewa ya kamata ta hudda mu daga kangi na nasaru ta kawo mu wurinta, saboda arzikin da ta tattala mu ci tare. To shine amfanin wannan taro da ake yi, saboda ka san a tahiyar tattalin arzikin duniya wa'anda suka mallake suka samu shi da baibayi shine kasar wato bankin duniya da kuma asusun lamani. Da a lokacin nan sai su suke iya ba da ramce ga wata ƙasa wanda ake cema ƙasashe masu tattalin arziki mai rauni. To yanzu zaman to Shin tana da wannan ƙarfin na sa kuɗaɗenta a cikin wannan ƙasashe na Afrika, saboda ta haɓakar da tattalin arzikinmu. Shine amfanin
tsakanin ita China da su ƙasashen Afrika, wake cin moriyar wannan hulɗa.
Dangantaka tsakanin ƙasashen China da ƙasashenmu dangantaka ce wadda kowa ya ribantu cikin abin da ake yi. Ribanta wannan tana iya ɗaukar fasali biyu. In aka ɗauke shi a fannin siyasa, ƙasar Shin tana kama ma ƙasashen Afrika in ka tafi Majalisar Ɗinkin Duniya bisa fanni da yawa, saboda tana da wannan kujera ta cewa ta hawan naƙi in ana sa a gudanar da wani abu. To ƙasar Shin tana iyakar gwargwado gwada wannan halin. Kaga nan dangantaka tsakaninmu, muna cin amfanin Shin bisa wannan. Sannan in ka ɗauka kuma dangantaka bisa tattalin arziki, yau bankoki da yawa na China suna ba kasashen mu bashi wanda za mu tana da wani abu wanda ke shiga da ta yadda tattalin arzikin mu. In ya zama to harkar kamfanoni ne, in ya zama to harkar na'urori ne, ko kuma harkar wato makamashi na wuta, harkar hanyoyi, to shin tana sa bankokinta su zuba kasashen Afirka kuɗi a matsayin bashi, wani bi kuma a matsayin kyauta ne?
Irin waɗannan hanyoyi su ne ƙasar China ke amfani da su wajen mamayar ƙasashen Afirka?
Ba mamaya bace ba. In ka zo a cikin ƙasa kana da kuɗi, fanni biyu ne za ka yi: ko ka sa kuɗin kai kaɗai cikin ƙasa ka ci riba ka kai kaɗai, ko kuma ka zo ka gama hannu da masu hannu da shuni na cikin wannan ƙasa. To galibi shi ne shin take yi, shin tana gama hannuwanta da masu hannu da shuni na cikin ƙasar da ta zo, saboda su gama ƙarhi su ci riba abu.
Dokta, ana ganin kamar China nan shigo-shigo ba zurfi take yi wa ƙasashen Afirka, saboda haka take ɗibga musu bashi ta yadda abin zai kasance kamar igiya ce take zarga musu kwatankwacin raƙumi da akala.
Tun can da wa'ancan saru suke ba mu bashi sun tawayewaye mu, yanzu ba inda za mu motsawa, ba a ce ba suna shigo-shigo ba, suna mu shigo-shigo ba zari, sai yanzu dan shin tana sanya kuɗin da kuma na baka zancen tarihi ka yi fara maka magana. Nace maka shin tun lokacin da ba komai muke ba, ka gane ko, ta sa kuɗinta, ta sa iliminta, ta sa mutananta, ta sa ƙarhinta a cikin tattalin arzikin ƙasashenmu. Kenan dan yau mun zama wani abu, ko kuma muna bisa hanyar zama wani abu ne, za a ce dan ta zo ta sa kuɗin ta, za a ce tana mu shigo-shigo ba zari. Babu wani shigo-shigo ba zari, tana son ta kama mu ne, saboda ta yi mu jin ciwon kanmu, saboda mu kasashen mu abun Allah wadai ne, mu shugabannin mu ba su da wannan ciwon kan na cewa su buga sanda su ce mun rabu daga wannan talaliya da abun gadin saru sukin mu.
To madalla, a gaida Sule Mummuni Barma, na nemi ƙarin bayani daga wakiliyarmu da ke Jos, Zainab Babaji, akan sanarwar da hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta bayar na wani harin kan mai uwa da wabi da wasu 'yan bindiga suka kai a wani ƙauye a ƙaramar hukumar Jos ta Gudu. Ga tattaunawar tamu. To yanzu me ke faruwa a wuraren da aka samu rikicin?
To kamar yadda kika samu labari jiya da misalin ƙarfe 8:30 waɗansu 'yan bindiga waɗanda ake ba a tantance su ba har yanzu, wato kamar bayanan da na samu, sun zo ne a mota Hilux kawai, sai suka buɗe ma mutane wuta a wani ƙauye da ake kira Lafandet a Doye, daga ƙaramar hukumar Jos ta Kudu kenan. Sannan a cikin kisan da suka yi, ta kashe mutane 11 kamar yadda sanarwa daga su 'yan sanda suka ba manema labarai. Mutane 12 kuma an ji musu rauni, suna kwance asibitoci a cikin nan Jos kenan.
To zuwa yanzu wane yanayi ake ciki?
To akwai yanayi na tashin hankali, duk da yake ba a cikin garin Jos ba ne, a ɗan bayan gari ne. Amma abin da ya faru shi ne, bayan an wannan abin ya faru jiya da daddare, yau da safe ko 'yan jaridar mu waɗansu da suka je wurin, wato matasa na yankin sun tasan musu. Yawanci lokaci idan abu haka ya faru, sai ki ga matasa sun taso a kan hanya suna tare duk wanda suka gani. Duk da yake jiya harbin da aka yi ba a kama kowa da ya yi harbin ba, saboda an ce 'yan bindigan sun zo sun yi harbi ne kawai suka bi suka wuce. Harbin da suka yi na kan mai uwa da wabi ne kawai suka yi suka tafi. Amma matasa sun fito yau da safe kamar suna zanga-zanga ne, sannan suka dinga tattare mutane, abin da dai kawai ya faru kenan. Amma a cikin gari ba wata matsala.
A cikin garin Jos ɗin sai dai daga ƙauyen da aka abin ya faru.
Daga ƙauyen da abin ya faru shi ne kawai, saboda hanya ce wanda ta haɗa cikin garin Jos da zuwa wayansu ƙananan hukumomi. To dai kawai an gaya wa mutane cewa hanyar ana rikici, saboda haka mutane su kauce ma bin wurin hanyar kawai shi kenan. Amma ba wata matsala a cikin gari. Ita gwamnati ta itar da abin da ya faru, sannan ta ce ta ƙara jami'an tsaro saboda su tabbatar cewa ba samu ƙarin rasa rayuka a wurin da abin ya faru ba. Sannan sun ja kunnen su matasa cewa idan abu ya faru su kwantar da hankalinsu. Gwamnati da hukumomin tsaro za su yi bincike domin tabbatar da abin da yake faruwa.
To madalla, a Nijar ɗaliban da suka kammala karatun fannin likitoci yau suka fara rubuta jarabawar cancanta don tantance iya aikin nasu. Sulaiman Muna Barma har yanzu da ya aiko mana da wannan rahoton.
Nazu da safe kenan a makarantar CJ11 da ke nan Yamai lokacin da ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke kaddamar da jarabawar cancantar aikin likitanci. Dalibai 2789 ne ke rubuta wannan jarabawa da ke ba da damar tantance waɗanda suka lakanci ka'idodin aikin kula da marasa lafiya a asibitoci a ci gaba da ɗaukar matakan inganta sha'anin lafiya, in ji ministan.
Kasan ita horaswa ta likitoci abu ce mai babban muhimmanci, tunda wanda an kai ma wannan horaswa rayuwa ce ta mutane za je ya ceta. Kenan nauyara ta ga wuyan gwamnati ya ɗauki duk matakai waɗanda sun ka kamata saboda a yi wannan jarabawa cikin ka'ida. Saboda in an ka tashi an ka ce wanga likita ne wanda ya fito daga ƙasar Nijar a ce ko ina yana iya aiki nan cikin Afirka, kuce Afirka a ce shi na iya aiki ko ina.
Akwai wani matakin da kuka ɗauka don murƙushe dukkan wani yunkurin satar jarabawa?
Examen na kiwon lafiya, amma ai ka ga ba ministar ce ta kiwon lafiya kaɗai ta shirya shi ba. An gama duka waɗanda ke iya gano duk wata shaddabaru na kayi sata ko kai wani abu, kenan kasan in kayi sake kayi kuskure kayi wani abu kasan irin abun da zai faɗu ma.
Dalibai sama da 300 ne aka hana wa shiga wannan jarabawa bayan da bincike ya gano su da mallakar takardar shaidar kammala karatu ta bogi.
Ba su cikin ka'ida, an zo da wannan takardun sai kuma da su tarbi gaba. Takardun da ke gyaruwa su gyaruwa, ba su gyaruwa kenan su ba su iya wannan exam. Dan haka muke kira ga uwayen yara in za su kai yaransu su tabbata lalle takardun da za su kai takardu ne ingantacce.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin shugabannin makarantun da wannan mataki ya shafa ya citira. To amma ɗan rashin kare haƙƙin ɗan adam irin su Alhaji Salisu Ahmadu na Cadre de Concertation et d'Action Citoyenne na mai bayyana takaici akan faruwar wannan al'amari da ya danganta da sakacin magabata.
Inda an bi dokoki tun da fari wannan abin ya faru. Inda an kiyaye haƙinsu na cewar kai in an diba diploma kin na gogi ne wannan abin ya faru. Inda an tsaida ruwan miya kowane ne an san ga matakin da za ka hau, babu magana equivalence, babu magana cewar kai sai kai degree bisa kan wannan matsayin shine kake shiga kai irin wannan jarabawai. Eske da wannan abin ya faru?
Ainihi kungiyar lafiya ta kasashen Afirka ta Yamma OIS ta umarci gwamnatocin kasashen wannan yanki su shirya irin wannan jarabawa a kowace shekara domin magance matsalolin da da nasaba da rashin sanin makamar aikin likitanci. Misali akari da yadda a yan shekarun nan ake samun yawaitar kafuwar makarantu masu zaman kansu da ke horar da jami'an kiwon lafiya. Sulai Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To an gaida Sulai Mummuni Barma. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 11:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Sanin kowa ne cewar ilmantar da al'umma ba haƙƙi ne kawai da ya rataya akan gwamnatoci ba. Su ma al'umma suna da irin nasar wadda za su taka wajen ganin al'umma ta samu ci gaban da ya dace da ita. Wasu matasa masu kishin ƙasa sun yi hoɓɓasa wajen ganin sun tallafa wa jama'ar yankinsu don ganin an gudu tare da zimmar tsira tare. Hakan kuwa shi ne abu da kowace al'umma ya kamata a ce ta ɗauka. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Ibrahim Kwari, ya samu zantawa da waɗannan matasan.
ɓangaren matan, kuma ga cewa waɗannan matan mafi yawancinsu 'yan talla ne. Sai muka sanya ma project ɗinmu cewa suna da ilimi ake talla, wanda mafi yawanci yaran nan mun fuskancewa suna samun matsaloli tasgaɗuwa cikin rayuwarsu a cikin gari, inda suke shigowa suna barin maraya karkara, suna shigowa maraya, kuma a cikin marayan ba su samu inda su biya buƙatunsu, ba masu da ilimin kula da jikinsu. Sai muka ga cewa ya kamata alal aƙalla su samu ilimin addini, su samu ilimin zamani, wanda muka fara bibiyar yaya suke, wanda muka je garinsu muka samu alal aƙalla muka fara samun kamar yara guda uku wanda muka fara da su, muka ba su kayan karatu, muka ba su uniform, muka ba su littattafai, muka dauki nauyin karatunsu, wanda har yanzu nan suna ci gaba da karatunsu. Abin da yasa muka fi ƙarfi ga 'yan talla, su waɗannan 'yan tallan dukkanin abubuwan da ya same gare su wanda zai zamanto cewa iyaye mata ne nan gaba, wanda abin zai ƙara haɓaka a cikin al'umma. Idan ya zamanto cewa mun ilmantar da su, alal aƙalla su ma za su ilmantar da waɗanda suke tare da su, waɗanda za su zo nan gaba, wanda idan ya zamanto cewa ba ilmantar da su ba an basu, rayuwarsu ta shiga cikin matsala ko sun samu wani matsaloli a rayuwa, wannan abin zai koma karkara ne, sannan zai dawo maraya. Wanda muna kokarin cewa muna burin mu ilmantar da su, ya zamanto cewa a cikin 'yan tallan nan an samu likitoci, an samu malamai, an samu duk abin da ake bukata, za mu samu daga gare su insha Allah.
To yanzu kamar ɗalibai guda nawa kuke da su?
Muna da ɗalibai waɗanda suke kama a cikin makaranta, muna su sun kai 20, sannan akwai kuma wani ƙuduri da muke yi yanzu waɗanda su waɗanda shekarunsu ya fi ƙarfinsu shiga makarantun firamare, wanda muna yin yanzu shirin cewa za mu yi musu aji na ranar Asabar da Lahadi, wanda za a koya musu abubuwa guda hudu. Za a koya musu lissafi, Turanci da Hausa da addini, wanda su koyi karatu da rubutu, wanda shi kuma karatun su zai kasance kamar awa biyu ne kafin su tafi talla, wanda za su yi sun kai karatun kamar misali karfe 9:10 haka zuwa 11 da wani abu, sun koma sun tafi gida sai su dauki tallan su sai su zo.
Haka dai ba hana su yin talla ba dai.
Hana su yin talla ba
dai, an shigo musu daga wacin karatu.
So ai ka san yanayin ba za ka bar ka ce musu, saboda mafi yawanci a binciken da muka yi, mafi yawanci wannan yaran suna rike kamar akalar tattalin arzikin gidansu ne, wanda idan suka yi tallan ana samun wani, tunda akwai wadda ta dinga maganan cewa wannan yarinyar da take mata talla ita take samun wani abubuwa na gudanar da harkokin gida. So idan ka ce zaka dakilar da yarinyar daga zuwa talla, kamar ka bata ka gurguntar da gidan ne, so zaka nuna musu cewa ga abin da ya dace a tallan, saboda dukkanin wanda yake ilimi yana samun kamar sakafa, yana samun wani wayewa ne cewa wannan abin mai kyau ne, wannan abin mara kyau ne. To idan muka ilmantar da su, mun san alal aƙalla za su gane cewa wannan abin da zai zo mana cutarwa ce, wannan abin da zai zo mana ba cutarwa ba ce, za su iya gane mai kyau da mara kyau.
To Ajiya Hadiza, gashi su kungiyar kamar tallafa muku suke yi, ke ga kike ce kike shugabantar wannan hukuma, gashi kuma maganar irin mata ma muke yi su, musamman yunkurin da suka yi na sun fi mai da hankali ne ga 'yan talla, ba mu sani ba ta wannan fuska hukumar ki na yin wani abu.
To assalamu alaikum masu saurari, yanzu haka a karamar hukumar Dala nan a Goron Dutse, santa ta mata ta Goron Dutse da ta municipal center mu ta library da kuma Giginyu center mu ta Nasara local government center mu ta Giginyu da kuma wadda muke da ita a center mu ta Shanunu, muna da yara sama da 200 irin wanda muke tsinta akan hanya, suna gararan ba ɗan ƙananan yara daga shekara 4 zaka ga zuwa 14-15 ana dora musu talla. Wani zubin kuma a cikin al'umma akan samu bata gari su ci zarafinsu. To wayannan yan mata mu yanzu mun daddauke su a tsawon shekaru da muke wayannan aikace-aikace, suna zuwa makaranta karfe 8 na yamma zuwa kaman karfe 12, kuma muna koya musu darasi na yan primary. Daga ciki ma abun alfahari shine akwai yan aikatau, yaran da ake dauka a kai su gidaje a kasu daga kauye. To akwai wani tsari da muka shirya da masu gidajen da suke aiki, za su bar su zo makaranta awa 2 daga karfe 10 na safe zuwa 12 rana. Abun alfahari kuma abun farin ciki a gare mu shine ko a bara mun sami yarinyar da ta gama secondary akan wannan tsari, tana School of Hygiene, tana diploma, kuma yar talla ce aka kata daga kauye, sanda aka kata kuma babu abin da ta sani, amma ka gani ta samu tayi sauka, kuma tayi primary ta kuma yi secondary, kuma yanzu gashi ta shiga makaranta ta gaba da secondary a bisa wannan tsari namu. So mu aikin da muke yi kenan ko da yaushe.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Muna mika godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Ali Usman Taka Lafiya birnin Kebbi, inda yake cewa ina jajantawa iyalai da rundunar sojan Najeriya kan rasa dakarun rundunar kimanin 30 a lokacin wata arangama da suka yi da dakarun kungiyar Boko Haram. Sai sakonmu na gaba shi ma cewa yayi assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, dan Allah ku bani dama domin na jajantawa rundunar sojojin Najeriya a bisa rasa rayukan wasu sojojinta har kimanin guda 30 a yayin fafatawa da wasu kungiyar ƴan Boko Haram a jihar Borno. Allah ya kara afkuwar hakan a gaba. A ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen kungiyar Boko Haram a Najeriya da Afirka da ma duniya baki daya. Sai sakon ya hayya don Nawa Azare da Prince Tasi bin Abdullah Azare, inda suke cewa salam BOA Hausa, muna goyen bayan kalamin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na cewa baya tsoron karawa da kowane dan takara, inda za a yi gaskiya wajen fidda sakamakon zabe. Sai sakon Hafizu Balarabe Gusau, inda yake cewa tabbas ya kamata gwamnatocin mu su yi dubi da rahotannin cin zarafin ƴaƴa mata a yankin Afirka, su dauki matakin gaggawa wajen hukunci mai tsanani ga duk wanda aka kama yana cin zarafin ɗiya mace. Sai sakon Buhari Yahaya Guru, jihar Yobe, Najeriya, inda yake cewa salam BOA Hausa, daukan matakin kawo ƙarshen mace-macen yara ƙanana da hukumomin lafiyar ƙasar Ghana suka dauka, hakan yayi daidai, muna fatan Allah ya sa haƙarta cimma ruwa.
To a gaida Daula Salim, kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Shugaban kasar China Xi Jinping ya shaidawa shugabannin Afirka da ma ƴan kasuwansu cewa kasuwanci tsakanin China da kasashen Afirka ana yin sa ne da zumunci da nahiyar gaba, ba wai na jeka na yika bane kurum. Rahotanni sun ce manufar jawabin nasa lokacin bikin bude taron kolin da aka fara yau a Beijing tsakanin kasar ta China da kasashen nahiyar Afirka shine don a kwantar da hankalin kasashen na Afirka game da wani sabon shirin ƙarfafa gine-ginen masana'antu na China. Yanzu haka yawan bakin haure da ke kurara nahiyar Turai sun ragu ainun, duk da yake sai dai kuma adadin mutanen da ke mutuwa sakamakon wannan tafiyar sun karu kwarai da gaske, musamman ma masu bi ta tekun Mediterranean, kamar yadda wani rahoto da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar. Masu fasa kwarin mutanen zuwa nahiyar Turai suna daɗa ɗaukar matakan kasada wajen sufurin mutane da zuma tsallakar da su, yayin da ƙasar Libya ke yawan kame waɗannan jiragen nasu na 'yanci rani. Kasar Iran ta bayyana cikakken goyon bayanta ga shirin Siriya da take yi na kaddamar da gagarumin farmaki na neman sake kwato yanki na ƙarshe da ya rage hannun 'yan tawayen kasar, inda ta ce akwai buƙatar ganin Idlib da ke arewa maso yammacin Siriya ya zama tuwon an kakkaɓe 'yan ta'adda daga wannan wurin. Yanzu haka dai ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif yau ya tafi birnin Damascus domin ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar ta Siriya da ma shugaba Bashar al-Assad.
To masu sauraro, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Mrs. Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni, da injiniyan mu Mr. Rob McLean, ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe, shirin matasa.